الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمان دي أكثر سنر كيوان إن شاء الله يوم أقوي وعبين مصمم ولا أخسكري أشي يوم من يوم ومضى أولنا اللوك أشي نسكان مغربة لنشاني يوم كان جاوة حنك لن يوم ومسلمين تقول أنا أبني مليك في مكين مجلد من أقول يا الله سبحانه وتعالى ya ba mu malamai wadanda yake suna kokarin sauke nauyi da Allah subhanahu wataala ya dora mu, mu kuma Allah ya ba mu ikon ji da aiki da abin da muke yi. Kamar yadda aka tsara insha Allah wannan wato zama zai gudana ne karkashin shugabancin zama na shugaban majalisar malamai na wannan yanki namu Malam Kabiru. Alhamdulillah ya isu ya bawa kuma malamin mu wanda zai gabatar da muhadara a wannan lokaci shine dan uwa Malam Nura Zubairu Dawo. Alhamdulillah ya iso, Allah ya tsaya shi, Allah ya kimce shi. Kuma kamar yadda aka tsara shine wato mai gabatar da taliki bayan malam ya gabatar da muhadara na awa daya, malamin mu Malam Muhammad Nawal Bashir Nawal Muhammad shine zai gabatar da ta'aliki kamar yadda aka tsara. Sannan kuma insha Allah za a sami ɗaya daga cikin manyan malamanmu ya sanya albarka kamar yadda aka tsara. To a yanzu insha Allah abu da za a fara da shi shine shimfiɗa da kuma buɗe aikin wannan zama wanda shugaban zama zai gabatar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يودي ولي زموت لكم وكم Rajab ko kuma 30 ga Jumada lafiya. Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1440. Yayi daidai da 8 ga watan 3/2019. Allah madaukakin sarki ya saki ta karama a wannan masallaci mai albarka. Masallacin Sheikh Talha Al-Sarfi rahmatullahi alaihi don gudanar da muhadara karo na biyu a jerin mahadarorin da aka yi da munasabar wannan siyasa da muke ciki ta 2019, ko kuma ya zama na kuɗi kenan in an haɗa da na mata. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya dace da mu, ya mana muwafaka, kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon sauraron abin da za mu ji, ya ba mu ikon fahimta da kuma aiki da shi. Allah ya kare mu barin kuskure. Yau ne jajibarin zaɓen gwamnoni wanda idan Allah ya kai mu gobe za a gudanar. Hakika wato matakin da wannan karan kungiya ta ɗauka, kungiyar da masu zaratar bid'awar zamanin sunna da kuma malamanta wurin canza fasalin siyasa a Najeriya, wata alama ne da take nuna Allah ya danan da ba za ka samu yaya masu ido za ka mu ne canji da ikon Allah wanda ba taba gani kire shi ba saboda babu wanda malamai za su sanduma cikin shi ba sai Allah ya sa ka albarka cikin shi wannan kungiya namu mai albarka ba ta fita wata harka ba sai Allah madaukakin sarki ya sa albarka cikin harka saboda kungiya ce da aka asasa ta in Allah ya so akan yadda za ta yi dan Allah akai in ba dan Allah akan asasa ta wadda ta kawo yadda take ba yanzu to ta shiga tsundun tayarwa da tsaki a cikin wannan harkar siyasa saboda a canza fasalin siyasa irin yanda aka saba da shi a baya wani babban dan siyasa ya zo yana ma malaman addini bayani zai masa jawabi yake cewa siyasa harkar yan siyasa siyasa yan siyasa mai yaudara ne maciya amana ne mutanen banza ne ya dinga aibanta dukkan wani nau'in aibantawa da za a iya aibanta mutum a shekar Allah wata rai da shi sai da ya aibanta siyasa amma kuma ka ci tsundum yanayi kun ga irin wannan yanayin a ce irin masu wannan sufan wanda shi ɗan siyasa ne babban yana daga cikin wanda idan aka ambace su a ƙasar nan kowa ya sani amma ya faɗi irin waɗannan maganganu ya ma shaida ya ma siyasa irin wannan shaida mummunan shaida wa shahida shahidu min ahliha kaga to tana buƙatar mai mata sarki a nemo ruwa da irin muqaddir al-ma'u tahur a wanke ta Allah madaukakin sarki ya yi alƙawarin zai tsaftace ƙazanta ya raba ta da abin da yake mai kyau ya miza Allahul khabitha min at-tayyib wa yaj'alul khabitha ba'dahu ala ba'din wa yarkumuhu wa yaj'aluhu fi nari jahannam Allah ya yi alƙawarin zai bar ƙazanta ta ci gaba ƙazantar kuma musamman a ce abin da ya shafi jagorancin al'umma a ce ka samu mutane ne za su ci gaba da jagorar al'umma Allah ba zai bari haka ba insha Allah lokaci ya yi mai Allah madaukakin sarki ya kawo mu saboda aka tsara ga wannan sabon canji alhamdulillah malamai sun taka muhimmiyar rawa tun daga farko har zuwa yanzu kuma sun ja maganganu iri magana ta ƙarshe da nake tunawa shine da wani nuna mu a Facebook wani na cewa yau ne jam'iyyar izala people's party take rike kafar din da masallacin juma'a ta da zan yake ba da haka sai ya ne man sai ya kuskure ma ai ba rike ba nan ko ba rike ba masallacin juma'a da yanzu ne za a rike eh da abin da zai fadi ya fadi in ruwa ya kare mu dan sada sai mutane a sharabai mashirmanta mashiririta a da su suke siyasar yanzu za a tsaftace ta ba dole ya kuma ba ni da kowa mafi yawa yan siyasa ba su da kowa ba da wani wanda za su gaya ma magana da shi amma kuma suna tafiya suna an san kuɗin mutane da sunan su wakilan mutane halabar ko da ba za a yi mutane aikin komi ba shi dai in ya amsa su a bi mu shi kenan ya wakilci al'umma dan uwa musulmi wannan yana daga cikin dalilan da yasa aka samu sauyi na cikin wannan harka ta siyasa muna fatan kuma abin ya dore har zuwa 2023 a samu canji gagarumi wanda ya wuce wannan Allah ya mana muwafaka malam Nura Zubair Jambo insha Allah ta'ala zai gabatar mana da muhadara qayyima kuma za mu ji abubuwa da yawa wanda suka danganci siyasar wancan ta an bayanin mamatsayin siyasar da hukunce-hukuncen ta da mace da zama ɗan ƴan tata a mataimakiyar shugaba da sauransu da duk abubuwan an tattauna a baya yanzu karkarewa ne da cika cewa sauran abin da ya rike kuma mu ga aiki idan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe muna fatan Allah ya tsayar da mu farin ciki kada Allah madaukakin sarki ya tsayar da mu abin da za mu yi baki ciki kuma muna fatan shugabannin da aka zaɓa wanda suke kai yanzu Allah madaukakin sarki ya masu mafaka da dacewa wanda za a zaɓa Allah madaukakin sarki za a zaɓa wanda za su taimaki addinin Allah ya maki musulunci da musulmi alladhina yumakkinnahum fil ardi aqamu ssalata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi 'aqibatul umur alaga ta malam Allah ya maka mafaka da dace da kai assalamu alaikum
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم هو هذا مكان أديدي وانا دوكتي أولا كتافار مسألة جنام نا شيخ طلحت الله مدوك كنسا كي أقابر تامسا بسا قا وجنا مناسبة دمك جيما لمن سنقباتا إنا من إمام هذا جيب الله سبحانه وتعالى سلتي زنبارة دا تنبيتي دنجني دا dalilin da ya sanya masu da'awa suka shigo cikin harkar siyasa musamman wannan karan suka kuma yi da gaske ba komai bane ba face muhimmancin siyasa dan a rayuwar mutane da addini. Kuma kini malaman musulunci sun fadakar kan cewa harkar siyasa da jagorancin mutane na daga cikin abin da yake wajibai ga ɗaiɗaiku a cikin al'umma. Al-Imam Ibn Taymiyyah a cikin shahararren littafinsa As-Siyasatu Shar'iyya fi Islahir Ra'i wal Ra'iyya ya ce wajibi ne a san abin da ya shafi siyasar mutane da yin musu jagoranci. Min a'dami wajibati din, yace yana daga cikin mafi girman abin da aka wajabtawa al'ummar musulmi. Domin kuwa addini da rayuwa ba za su tsayu ba, dole sai an sami ingantaccen shugabanci. Ya ce jama'a suna buƙatar shugabanci kafin su gudanar da aikin addini ko na rayuwa. Da haka wajibi ne mutanen kirki su shigo abin da ya shafi harka ta siyasa, su nuna shaida al'umma cewa ga inda aka sa gaba. Al-Imam Ibn Taymiyyah ya ce abin da yake gwada maka alaka tsakanin hidima ta addinin musulunci da kuma hidima ta siyasa, fadin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yace in mutum uku za su fita su yi tafiya, to lallai su uku su haɗu su fitar da mutum ɗaya a matsayin shugabansu. Wannan hadisi ne ingantacce, al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi na cikin Sahihu Jami'u Saghir. Al-Imam Ibn Taymiyyah ya ce in ya zama mutum uku wanda adabi ne kaɗan kuma sun haɗu ne bisa ga wata munasaba mai gujurtowa ba ta dindindin ba, domin tafiya kamawa take yi, tare da haka aka ce lallai su fitar da mutum ɗaya ya zanto shugabansu, to ina ga adabin mutane masu yawa da za su haɗu a wata ƙaramar hukuma ko kuma a jiha daga cikin jihohi ko a ƙasa daga cikin ƙasashe? Ai, waɗannan su ne aula, ya wajaba su tsaya mazansu da matansu, manyansu da ƙanana, malamai da kuma ɗalibai, wajen ganin cewa sun saka hannu na alkhairi, sun jefa sawu mai tsawo, sawu na alkhairi, wajen ganin cewa an jama da su kan hanyar da za a bi a samar da shugaba na gari. Mu karanta shirin da Allama Usaimin ya yi wa wannan littafi As-Siyasatu Shar'iyya fi Islahir Ra'i wal Ra'iyya, dangannin muhimmancin shigowar malamai ko masu addini ko mutanen kirki bal ma su zanto gaba-gaba kan fitar da shugabannin da ya dace a cikin jagoranci al'umma. Illa kadai duk mutumin da zai shiga hidima ta siyasa ya ce wani abu a cikinsa sun kaskashe uku, akwai wanda zai shiga da manufar kusanci tsakanin shi da ɗan takara ko ƴan takara, kusanci ko na abokantaka ko na jini ko kuma mai gidansa ne ko na abu kamancin haka. Akwai wanda kuma zai shiga ne da manufar me zai samu bayan an ci zaɓe, ko me zai samu lokacin da ake neman gwagwarmayar zaɓe, ko kuma me ya samu. Akwai kuma wanda zai shiga da kyakkyawan manufa, ba don waɗannan abubuwan ne guda biyu ba, ya shiga ne don Allah, baya burin ya samu wani abu, baya burin ya wato baya gina abin duk da zai faɗa, kan wani abu da ya samu ko wani abu da yake sa ran ya samu a gaba ya shigo ne dan a gyara tarbiyyar harkar ya zanto an taimaki addinin musulunci shigin hidima ya shigo ne dan Allah to wannan zancen na karshe shi muke sa ran duk al'umman mu ke kyauta shawa malamai masu da'awa zato cewa suna maganganu ne kan siyasa ba dan wani abu da aka ba su ba ba dan wani abu da ake ba su ba ba dan wani abu da suke sa ran za su samu ba mu ku da muke haike bil adam a matsayin wanda za mu gabatar da wancan wannan lakkiya tsakanin mu da Allah ba za mu haince ku ba gaskiya za mu faɗa muku ku da mukan bude majalisai na asubahi ko na tsakanin maghrib da isha ku zo na gaban mu mun san amana ce wallahi billahi in ban faɗa muku gaskiya ba Allah ta'ala zai tambaye mu Allah zai tsare mu zai mana kitittika tun a kwanciyar kabarin mu me muka yi da hidima da ilimin da Allah ta'ala azarta mu da shi sai a mana tambaya kan ilimin mu sai a mana tambaya kan da'awan mu wallahi billahi ba za mu ci amanar ku ba ba muna yi ne don kuɗi ba ba a bamu komi ba kuma ba a bamu komi kuma ba ɗayan mu da yake sa ran akwai wani political appointment da yake sa ran an ci zaɓe a bar shi gaskiya muke faɗa muku dangane cewa mun taimakawa addinin mu mun taimakawa al'ummar mu yaushe za mu yarda mu gina duk da'awa da muke yi kan wani abu na duniya alhalin mun karanta hadisin da ke cikin Bukhari kitabul ahkam babu man baya a rajulan la yubayi'uka illa lid-dunya al-imam al-bukhari ya kawo hadisin mutane uku waɗannan mutane uku ubangiji ta'ala ba zai magana da su ba ba zai sarkake su ba zai musu kallo kallo na rahama ba a wata ruwaya waɗannan mutane a wani lafazi ma aka ce sun tabe sun yi asara annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kitanya na biyu cikin su shine mutumin da ya zaɓi wani mutum wa rajulan baya imaman la yubayyi'u illa lid-dunya mutumin da ya zaɓi wani shugaba ya mishi campaign ko ya tallata shi ba don komai ya sanya ya tallata shi ba ba don komai ya zaɓe shi ba sai dan abin da yake sa ran zai samu ko kuma abin da ya samu ko abin da yake samu wannan mutum ba za a kalle shi ba ubangiji ta'ala ba zai kalle shi ba ba zai tausaya masa ba ba zai tsaya masa ba a rango ba alkiyama wani malami ne da sanin shi da hankalinsa ya san wannan hadisin ya yi gangancin tallata wani wai kadai dan abin da za a bashi wanda zai bayar zuwa kai sai kashin miya tsakani ga Allah gaskiya muke faɗa muku wannan a matsayin shimfiɗa abinda nake so na bude wannan zama a wannan lokaci da aka bani kafin shiga lokaci wato wasu ƙa'idoji ne guda 11 da Sheikh Usman bin Fodi ya auna duk wani wanda za a zaɓa ya zanto shugaba ya ce to ku kalle shi ku dube shi ya cika waɗannan sharuɗa ko ko ya cika mafi yawa daga cikinsu duk wanda ya cika waɗannan sharuɗa ko ya cika mafi yawa to ya cancanci ka zaɓe shi ka dangwala masa ƙura'a zan karanto waɗannan sharuɗa a gurguje sannan sai na ɗauki kaɗan daga cikinsu na yi taliki a kai a ƙarshe sai mu yi ainihin ko subhanaka allahumma sauran malamai kuma su karɓa waɗannan sharuɗa guda 11 Sheikh Usman ɗan godiyo ya ambace su ya cikin littafinsa bayanu wujubil hijrati ala al-ibada wa bayanu wujubi nafsi al-imami wa iqamati al-jihad littafin nur zamani Usman ibn Muhammad bin Usman al-ma'ruf bin Fodi Allah madaukakin sarki ya masa rahama ta gammada kullahu bi rahmatihi Allah lillita shi da rahamarsa shi ma yace na shi ma yace ya dauko wannan littafin ne ya dauko wannan bayanai ne a cikin littafin Ziyadul Khulafa shi ma anan ya kofo duk abin da zai babu da aka karatu ne musalsal karatu ne wanda aka jiyo shi wato zuriyatu ba'daha min ba'd shi ma jiyo ne daga magabatarsa abu na daya ya ce duk wanda za a zaɓa ya zanto shugaba lallai ya zama musulmi ka zaɓa ne abu na biyu lallai ya zanto mai adalci ga kansa mai adalci ga waninsa adalci ga kansa ya zanto ba fasiki ba al'adilu man yattanibul kaba'ira wa yattaqi fi qalbin saghira haka malamai ke tarifin adali ya zanto baya aikata manyan zanubai gaba daya sannan su da dama ma kananan laifuffuka yana kiyaye su baya aikatawa abinda ake kira allama الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة ينا الإنسان من يلي يقفك كيك أنانا أبو نبكو شكي شرطا شو غبا للي يزنتو نوجي كي يزنتو مجي إن ذا أذا إيشي أمرئين شو غبا أبو نبكو يزنتو نا كي يزنتو باوا abu na biyar ya zanto ya balaga kai ya zanto yaron da bai balaga ba abu na shida ya zanto yana da ingantaccen hankali kai ya zanto yana da tsabuwan kokalwa abu na bakwai ya zanto yana da ilimi na addini ilimi mai zurfi wanda ya kai matsayin ijtihadi zai kalli doron alqur'ani da sunna ya fitar da hukunce-hukunce na musulunci Usman dan Bodio yace amma wannan in an samu ka shi yafi in ba a samu ba a kallo wanda yake rusunawa malamai ma'ana ba ina nufin yake duka musu ba yake kun malamai yana jin fatawansu in wani abu da ya shafi addini ya taso zai nemi malamai su ba shi fatawa sai ya gina hukunci ko gudanar da gwamnati kan haka abu na takwas yace an yakuna shuja'an ya zanto mutum da jarumi la yazuqu 'alika al'adu wa iqamati al-hudud ya zanto yana da jarinta baya yin rauni wajen tunkarin dukkan wani kalubale dukkan wani abin da zai zanto girgiya a shugabancinsa dukkan abokan gaba wanda za su iya cutar da al'umman da yake wasu masu jagoranci to yana iya tunkararsu kuma yana iya tsayar da hakika duk wanda ya cancanci haka ma'ana yana iya ɗaukan mataki ya yi hukunci ga dukkan wanda ya karya doka abu na tara an yakuna da ra'ayin musyafatin bi tadbirul umur ya zanto yana da ra'ayi kai ya zanto gwamna ne amma gwamnatin mai gida gwamna ne amma mai gida yana da masu gida da yawa wani mai gidanci ne wani mai gidanci da haka in har suka tattauna da advisor ɗinsa suka yanke hukunci kaza to wani kuma yana kan garakarsa yana kan gadon matarsa zai dauki waya ya kira shi na ji an ce kun yi kaza to ba za a yi ba sai ya ije waya sai ce ko sorry sa kuma shi ne gwamna a jihar in aka sami irin wannan ba a gaban shi sai wanda yake da tsayayyen ra'ayi in ji dan podio shi Usman dan podio shi yake faɗin wannan magana yace ya ajru ala shiddati fi mawadi'iha ya zanto zai iya yin tsanani in ya fahimci an yi ba daidai ba zai huda wuta ya shafa fuskarsa toka yayi da gaske wajen ganin cewa ya matsawa mutane dan su yi abin da yake daidai ya matsawa mutane dan ya dawo da su kan wani abin da suka rike ba daidai ba su daina wannan ko da za ki so si ta waiwai su cika jaridu da gidajen rediyo da social media da surutu inda ya tabbatar da abin nan shine gaskiya to yana da jara'a da karfin halin da zai kabe akan yin wannan abu ana son shugaba irin wannan yadda ka san mai gyaran tarjade ko karaya a lokacin da ya rike kai yana gyara maka karayan nan za ka rika jin zafi kana tsikewa wala'alla ma da ga wani makami kusa da kai kana iya ɗauka ka kai masa ganin kake a daidai wannan lokaci maƙiyinka da shi da ma zai sake ka ta ga cewa sakinka a lokacin ya barka da jagwabbiyar kafar ba shi ne alkhairi ba kila sai ban shekara ɗaya ko biyu kafar ta warke za ka ga abin da ya maka baya cewa lallai alkhairi ne na goma an ya kuna muqtadiran ala infadi amrihi wa hukmihi ya zanto yana da ikon zartar da al'amarinsa da hukunce-hukuncensa wannan magana inda za a ɗauka ne kowace ya mata sharhi to karatu ne mai yawa na ƙarshe na sha ɗaya ya ce in shugabanci ne na gaba ɗaya wadda zai shafi duk al'umman duniya to ana buƙatar wanda zai zanto shugaban duniya ya zama bakure shi zurriyar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fito cikin su kenan to in lokaci ya bani so nake da dauki abubuwa guda biyu kawai da alike a kansu abu na farko abin da ya shafi musulunci abu na farko na biyu abin da ya shafi az-zukuriyya wato mazantaka da Sheikh Usman ibn Fodio ya faɗa dangane da cewa shugaba ya zanto musulmi kafin a zabe shi malaman musulunci gabaki ɗayansu sun yi ijma'i akan cewa haramun ne in har Allah ya fito ya tsaya takara ka dangwala masa ƙura'a haramun ne a zaɓi Allah a matsayin ɗan takara wannan dukkan malamai na da malamai da suka zo a wannan zamanin suka shaida wasu ƙasashe ana jefa ƙura'a ko da a ce ƙasar da suka rayu ba a riƙa jefa ƙura'a ba har suka mutu kamar Allama Muhammad Salih ibn al-Usaymin kama al-Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani da makamantar su su kasan da suka rayu ba su riga dangwal Qur'a ba amma akwai Algeria akwai su kasashe wanda suna da dalibai ma ɗan kasan masu zuwa wajen su dauki karatu sun ba su labarin abin da suke yi ake yi a kasashen su na zabe kuma sun ba da fatoyi masu albarka cikin dubban waɗannan fatoyi sun ce haramun da in arne ya tsaya takara wani musulmi ya dangwala masa Qur'a cikin malamai na da wanda za ka yi mamaki zai kawo haramcin mubaya'a wa arne wanda ba musulmi ba akwai babban malami al-Imam al-Mawardi a cikin littafinsa al-Ahkamu Sultaniya shafi na 14 da ɗanɗan malami ne ya rasu sun hijira daga shekara 150 akwai al-Imam Ibn Hazm al-Andalusi a cikin littafinsa al-Fasl fil Milal wal Ahwa' wal Nikal cikin mujallati na 5 shafi na 10 haka ya rasu ne a shekara 456 akwai al-Imam an-Nawawi mai littafin Rawdatul Talibin a cikin mujallati na 7 shafi 262 wanda shi ma da ɗanɗan malami ne a waɗannan littattafan da na ambata yanzu duk sun ce haramun ne a yi wa arme mubaya'a in an ce al-mubaya'a shine zaɓin abu ka zaɓi abu shi yake kira mubaya'a qadiyya Allah madaukakin sarki ya masa rahama wanda babban malami ne ya rasu shi ma da daɗewa ba wai kwariyar malami bane ba yana da rubuce-rubuce da yawa mafi shaharar littafinsa za ku ji malamin mu Malam Abubakar Gumi ya sa yana karantarwa ash-shifa bi ta'rif huquqil mustafa littafin qadiyya malami ne babba mai albarka shine mai shahararriyar maganar nan wa min ma zadani fahran wa tihan wa kuntu bi ahmasi atqu saraya duhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sajjada ahmad al nabiyya shi ya wannan magana babban malami ne kware abin da yake faɗa yace ajma al ulama ala anna al imamata la tanqidu lil kafire duk malaman musulunci sun yarda cewa arne in ya tsaya takara haramun ne musulmi ya dangwala masa Qur'a kai ko da an riga an zabe shi sai ya rinta ya bar musulunci yace to dole ne a cire shi dole a sauke shi al-Imam an-Nawawi ya ruwaito wannan nan magana ta al-Imam Qadiyya a cikin sharhin da yawa sahihu Muslim cikin mujallabi na 12 shafi 338 suna da dalilai masu yawa ba za mu samu dama na kawo waɗannan dalilan ba amma ɗaliban ilimi in sun karanta waɗannan littattafai da na ambata wallahi billahi za ku ga ayoyin alqur'ani wallahi billahi za ku ga hadisan ma'aikatan Allah sallallahu alaihi wa sallam da malaman nan suka yi hujja da shi akan cewa ba a zaɓan kafir wata jama'a da ke alaƙa da wannan da nake so ne magana akai ina hukuncin a ɗauki mataimakin gwamna ko mataimakin shugaban ƙasa ko mataimakin ciyaman na local government a matsayin mataimakin wato arne gwamna zai ɗauki mataimaki a tsaye ko arne ko shugaban ƙasa ya ɗauko kirista ko ya ciyaman ya ɗauko kirista a musulunci haka ya halatta ko bai halatta ba a dunkule sai na ce da ku bincike na addinin musulunci ya tabbatar da haramun ne wani shugaba ya ɗauko arne ya zama mataimakinsa in kaga haka ya halatta sai yayin lallura kan ba abinda ba ta iya halattawa kabe da kasan ana iya cin mushe a yayin lallura amma a asali jama'an musulmi haramun ne wani gwamna ya ɗauko arne ya ce shine mataimakinsa ko shugaban ƙasa ya ɗauko arne ya ce shine mataimakinsa sai in akwai lallura الضرورات تبيح المحظورات وجلب التيسير لكل ذي شبط وليس في دين الله من شبط المشقه تجلب التيسير ده صورن كايدوجي نا شريعه المسلمين ده با اجنا ان ان سامو كاي احالو كنشي كو ماتسي ابين ده يكي حرام سي داو يا حلكا اما ان با هكا با الامه ان وانا مسلمي مجي حرام ني اصلي a ɗauko wani wanda ba musulmi ba a ce shi ne mataimakin gwamna ko shugaban ƙasa ko ciyaman na local government sai an tsanci kai a halin lallura to sai ya halatta dan lallura ita kuma lallura kullum ad-daruratu tuqaddaru bi qadriha haka malamai suka ce lallura kullum in ka bushe to dole a tsaya da ita ba ka dinga cin mushe ilal abad in ka tsanci kai a halin cin mushe sai ka ci in lokacin ya fita kuma bai halatta ka ci gaba da ci al-Imam Ahmad dan Hanbal yana daga cikin malaman da aka ruwaito haramta mun musulmi ya dauki arne a matsayin mataimakin shi al-imam abu ya'la a cikin littafin sa al-ahkam as-sultaniyya sunan iri daya da littafin al-imam al-mawardi amma littafai ne daban-daban daya wannan ma ya fi wancan girma ma'ana wannan ya fi wancan girma sosai al-ahkam as-sultaniyya na al-imam abu ya'la a cikin mujalladi na 25 shafi na 11 al-imam abu ya'la ya kawo cewa al-imam ahmad dan hanbal ya ce haramun ne musulmi ya zabu wani wanda yake ba musulmi bai zama mace mace bace wannan babu shakka haramun ne in ji al-imam ahmad bin hanbal al-imam abu ya'la ya kawo wannan a cikin wato littafin sa mujalladi na 25 kamar da na faɗa shafi na 32 a cikin wannan littafi nashi al-ahkam as-sultaniyya na abu ya'la al-imam al-bayhaqi a cikin littafin as-sunan al-kubra mujalladi na 10 shafi 126 shi ma abin da ya faɗa kenan cewa haramun ne arne ya zama taimakin shugaba ko gwamna ko shugaban kasa haka al-imam al-juwayni a cikin littafin qiyasul umam shafi na 72 haka al-imam ibn taymiya mai littafin al-insaf wato alaquddin al-mardawi a cikin wannan littafi na al-insaf littafi ne na fiqh babban littafi ne na fiqh al-imam ahmad bin hanbal cikin mujalladi na 4 shafi 143 yace haramun ne a dauko arne a matsayin mataimakin shugaban kasa haka al-imam ibn al-qayyim a cikin littafin ahkamu al-dhimma shafi na 205 haka al-imam al-qurtubi a cikin littafin siratul buluk shi ma ya nassanta cewa haramun ne a dauko arne a shafi na 61 malamai da yawa malaman tafsiri irin su al-imam ibn al-arabi mai tafsiri ahkamu al-qur'an shi ma abin da ya faɗa kenan haka ibn asiya mai littafin al-muharram al-wajiz mujalladi na 3 shafi na 208 haka al-imam abu hayyan a cikin littafin bahr al-muqit mujalladi na 3 shafi na 41 haka al-imam ibn al-jawzi a cikin zadul masir duk karkashin wasu ayoyin al-qur'ani cewa wato zakka ka kuyi da'a wa ya ayyuhal ladina amanu atiiu allah wa rasul wa atiiu ar-rasul wa uli al-amri minkum shi zaka kawo wadannan bayanai a cikin wadannan littattafai jama'an muslimi waɗannan malamai da suka ce bai halatta ba arne ya zama wazir ya zama mataimaki suna da dalilai da yawa kaɗan daga ciki ne zan takura mana dalilin farko faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ayyukan ladina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala wa duma annitum kada badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukfi sudurukum akbar kada bayyana lakum al-ayati in kuntum taqilun ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idha laqukum qalu amanna wa idha khalaw 'addu 'alaykum al-anamila min al-ghayth qul mutu bi ghaythikum inna allaha 'alimun bi dhati as-sudur in tamsaskum hasanatun tasukkum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaydukum shay'a inna allaha bima ya'maluna muhit wannan aya sai suke hujja da ita da tsawon da haka akan cewa haramun ne wani shugaba ya dauki mataimaki arne saboda a cikin ta Allah yake la tattakhidu bi qanatan min dunika asalin bi qana na nufin rigan ka a ciki da sinka soyayyan ka da kake sawa to amma sai aka zo ana amfani da lafazin bi qana ga duk wanda yake kusa da kai ya zanto in an ba a ganka ba shine ne ana amfani da lafazin bitsana a haka da haka Allah ya ce ka a dauki arne a matsayin bitsana sai suka fassara bitsana da cewa mataimakin shugaban kasa ko mataimakin gwamna ko mataimakin wani shugaba a nan gurin musamman wannan fassara ta dace da fassarar Umar bin Khattab Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare shi Umar yana khalifa sai aka kawo wani mutum kwararre ne ya iya rubutu yana da amana yana da aiki tukuru mutum mai ne juriya wajen aiki sai aka ce wa Umar ka dauke shi mana ya taimake ka sai Umar an kafa yace ka tattakhu idan bi anatan min dunil mu'minin in na dauke shi tunda ba musulmi bane na kalla ai kwararre ne ai ya goge ya iya rubutu ai jarumi ne ai yana da juriya sai na dauke shi ya taimaka mani sai yace to in haka ne ai na riki bi bana na dauki mataimaka kenan wanda ba mummunai ba. Al-Imam Ibn Abi Shayba ya kawo wannan cikin littafin Al-Musannaf namba hadisi 25872. Dalili na biyu akan cewa ba a dauko wanda ba musulmi bai zama mataimakin shugaban kasa ko wato mataimakin shugaba in ba yayin lalura ba. Abin da ya faru a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam zai je yakin Badar, aka samu wani kafiri wanda ba musulmi ba, sai ya bayan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ta tafiya har ya cimma sa, sai ya ce na biyo ka ne can in taimake ka, in zama na taimaka maka wajen yaki. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya masa tambaya ya ce kai imani da Allah ne, ya ce a'a. Kai imani da ni a matsayin dan sabon Allah ne, ya ce a'a. Sai ya ce to kuma irje falan afaina bi mushrik, kuma a wata ruwaya fala afaina bi mushrik, kuma ba na neman gudunmuwar mushriki, san mushriki ba zai ban neman taimakon mushriki. Sai suka ce ai gashi ma'aikin Allah ya ce fala afaina, lafazin al-isti'ana taimako, shi kuma mai taimako ana ce mai al-musta'inu, mataimaki kenan wanda yake taimakonka. Suka ce wannan da nassin kara dalalan nassin yana nuna cewa ba za a dauki arme ya taimaka ma wani shugaba ba, kuma wannan hadisin yana cikin Sahih Muslim. Suka ce arme baya ga mataimakin shugaban kasa, wato mataimakin shugaba nake so na ce amma kowane mataki. Dalili na uku, abin da ya faru da Muawiya radiyallahu anhu lokacin yana fanna a Sham, sai ya zama ya samu wani mutum kwararre ne, ya iya ilimi, ya gode, ya iya rubutu, jarumi ne, sai ya sha'awan ya dauke shi a matsayin mataimaki. To sai ya zama yana so ya rika masa rubuce-rubuce da sauransu, shine sai ya rubuta leta ya aika wa Umar ya ce na samu wani mutum ina so in jawo ki kika ya taimake ni wajen rubuce-rubucen abubuwa na gwamnati da kwamitin al'amura da tsara fayil da sauransu, ya zama mataimaki na. Amma na ga kafin in dauke shi ya kamata in rubuto maka leta sai in ka yarda kai Umar. Shine Umar dan Khattab da ya samu wasiƙan Muawiya sai ya mayar masa da amsa, sai ya ce afanallahu wa iyyaka qara'atu kitabaka fi amrin nasrani amma ba'du, sai ya ce fa inna an-nasraniyya qadamata was-salam, shike na amsa ya ce Allah ta'ala ya ƙara mana lafiya dukkan mu da kai, ya mana abuwa mu da kai. Na samu na karanta wasiƙarka ne da kai wa wannan kirsa din kirari, ka nuna amanarsa da ƙwarewarsa a rubutu, kuma ka nuna buƙatar ka naka dawo shi kusa da kai. Sai ce to abinda nake so da kai ka kaddara wannan banisaran ya mutu me ba kuma ma za ba mene, duk abinda ka san matakin da zaka ɗauka in ya mutu don gwamnatin ta tafi, to ka ɗauke shi yanzu. Wannan ansa ce ta hanyar kinaya akan cewa bai wato ban yadda ka dauke shi ba. Sai malamai suke hujja da wannan, kuma karatun na cikin ahkamu al-dhimma na al-Imam Ibn al-Qayyim Shafi na 208 suke hujja da wannan cewa baya halatta a dauki mataimakin shugaba ya zanto ba musulmi ba. Dalili na kudu, kuma dalili na ƙarshe da ran kawo, abinda aka ruwaito daga al-Imam Ahmad dan Hanbal ya yi ruwaya daga sahabi Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari Umar bin al-Khattab ya sanya shi gwamna a Makka, sannan sai Umar ya kai masa ziyaran aiki, sai ya cimma Abu Musa al-Ash'ari ya ɗauki wani sakatare mai rubutu, sakataren gwamnatin jiha, sai ya zanto ya ɗauke shi a matsayin wanda zai rika masa rubuce-rubuce, kuma ba musulmi ba ne, kirista. Sai ya zan Umar ya tambayi Abu Musa al-Ash'ari, yace me ya sanya baka dauki musulmi a matsayin sakataren gwamnatin jihar ka ba? Yace wallahi ya kware ni, ya goge, ya iya, kuma yana da amana, yana tara abubuwa fi addinin wahidi, duk bayanai zai zo maka da shi a fayil daya. Umar yace a kawo in gani. Umar ya gani ya tabbatar da cewa mutumin nan bai da matsala. To sai Umar dan Khattab yace yayi wata magana, ga ta zan karanto muku ita da nafsin ta. Umar yace la ukrimakum in ahanakum Allah wala ukizakum in asaka aw in azallakum Allah wala ukniyum wa kada akasakum Allah, yace ba yadda za in girmama su alhalin Allah ya walakanta su amma kenan, kuma ba yadda za in ɗaukaka su bayan Allah ya kaskantar da su. Allah ya kaskantar da su, makaskanta ne. Katulun ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuhrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna din al-haqq min alladina utul kitaba hatta yu'tal jizyata an yadin wa hum sabiruna, makaskanta ne inda Allah yace yaya zan kusantar da su ga mulki bayan su a asali Allah ya zartar da su ga mulki. Al-Imam al-Bayhaqi ya fitar da wannan a cikin Shu'ubul Iman mujalladi na 7 shafi na 43 ruwaya ce ingantacciya. Waɗannan dalilai jama'an musulmi su ne suka sanya malaman musulunci na da da na yanzu, wato da mu'asirai da kuma malamai na da, suka ce gaskiya a asali ba a ɗaukan arne ya zama mataimakin shugaban ƙasa wanda ba musulmi, wato mataimakin shugaba wanda ba musulmi ba, ba a ɗaukan shi. Amma yayin lallura to ana iya ɗaukan shi, in lallura ta fita lalluran shi ita ce za ta halatta zamowar shi mataimakin shugaba din, amma a asalin akwai dama ba a ɗaukar shi a matsayin mataimakin shugaba. To wata gaba ta gaba jama'a da ke da alaka da dai abin da ya shafi kiristanci da abin da ya shafi musulunci. Jama'an musulmi, ina so na yi bayani dangane da menene dalili a abin da ke a kowa yake yawo, imma dai a social media ko a jaridu ko a kafafen watsa labarai na yau da gobe, talbijin, gidajen rediyo. Menene hujjan 'yan sojan Zaria, ma'ana 'yan kudancin Zaria, arna kiristocin da ke kudancin Zaria, mai hujjansu da ya sanya ne ba sa son waccan gwamnati, gwamnatin malam nasu da 'yan rufai? Ina so mu nutsu saurare mu da kunni na basira na adalci. Babu shakka in kana bibiyarsu, mun bincika mun bibiye su, mun bibiye rubuce-rubucen su. Abinda muka fitar gashi za mu faɗa muku ɗaya bayan ɗaya. Abu na farko, cikin abinda ya sa suke rubutawa a rubuce-rubucen 'yan wato kiristocin sojan Zaria, sun ce gwamna malam nasu da 'yan rufa'i bai ba su madafan iko yadda aka saba ba su ba. Ka ɗauki misali a abinda ya shafi kwamishinoni da aka raba. A baya, tun daga lokacin da gwamna makarfi ya shugabanci a jihar nan, yana ɗaukan kwamishinoni ne su 24 yake ɗauka kwamishinoni a jihar gaba ɗaya. Duk wanda ya bincika da sauran waɗanda suke da sani a kan abubuwa karanta matasirin waɗannan, sun san cewa a guda 24 ɗin nan shi gwamna makarfi da waɗanda suka biyo bayan shi na gwamnoni su suka raba biyu ne. Sai su kalli ɓangaren da kiristoci suka fi yawa da ɓangaren da musulmi suka fi yawa. Ɓangaren da musulmi suka fi yawa zone 1 ne da zone 2. Sai su ba zone 1 da zone 2 guda 12. Sai su ba zone 3 guda 12. Zone 3 guda 12 duk kuma shinonin ba su je ku bincika, za ku cimma 12 suna sojan Kaduna ne ko sojan Zaria. 12 kuma su ne suke waɗannan jawato suke zone 1 da zone 2. Kun ga a irin wannan a daidai lokacin da fa'an yake da cika mun ma fita yawa da zone 1 da zone 2 da sai a haɗa mu a guda 12. Zone 3 su kaɗai su kuma sai a ba su guda 12. Sannan a ƙara musu da ko dai head of service ko kuma sakataren gwamnatin jiha. Sannan kuma su zanto suna da dukkan gwamna. A wannan shi ne tsarin da in ka bincika za ka tuma ya rika afkowa a baya. Wanda wannan mu kuma gare mu cutar da mu ne tunda mun ma fita yawa. Mun fi su yawa. NTC ta fitar da ƙididdiga tun a wancan lokaci. Jihar Kaduna mun kai kusan mu miliyan 7. NTC, National Population Commission, wato kuma da take lura da population na jama'a yawan mutane, gaba ɗaya jihar Kaduna mun kai miliyan 7 tun a wancan lokaci. Amma gaba ɗaya zone 3 a wancan lokaci ba su wuce 1,800 da ɗoriya ba. Gaba ɗaya raguwan zone 1 ne da zone 2. Amma aka zo rabon kwamishinoni kungiyar da ake yi 50-50 ake tsakanin mu da su. Lokacin da gwamna ma na so irin rufa'i ya zo, shi sai ya mayar da daga 24 sai ya dunkule suka zanto 13. Sai ya rage 13 da ya tashi zai raba. Sai ya ba zone 1 guda 5, wannan zone ɗin Zaria kenan. Sai ya ba zone 2 guda 4, sai ya ba zone 3 su ma nan guda 4. Da zone 2 da zan 3 sai ya ba su hurhudu zanguwan kuma mu kenan nan tunda mun fi yawa mu kuma sai ya ba mu guda biyar nawa kenan sha uku kenan ko to haka shi ya kasa ana ma tafiya sai aka sami akwai professor Nok professor Nok wanda ya shi ne da banga commissioner na education kun san ya mutu yana mutuwa sai aka dauko professor Kabiru Mato sai aka replace da shi da wannan ya mutu sai aka ba musulmi wannan magana ta mu ne na taron musulmi mu tsaya faɗa wa junanmu gaskiya ku gane dalilin da yasa ga malamai sun yi ruwa sun tsaki sun waita ne zai garo abin da toke shi wannan gwamnan da ya mayar sha uku na faɗa mana wannan zantan tamu ta musulmai ya ba mu biyar zantu musulmai suka fi yawa ya ba su hudu zantri sai ya ba su hudu da ɗaya daga cikinsu ya mutu sai ya ɗauki musulmi sai ya ba shi amma ɗan zan ɗin ne domin kun san wani coke ne da ake yi wallahi da na bibi wannan abin sai na jama gabaki ɗaya ba lokaci ne da zan faɗa muku sunayensu in ba ka ba ina da details har sunayen wanda suka commissioner sai na ga gabaki ɗaya su ɗan sojan zone 3 ɗin tun da ake mutum 12 da ake ba su a gwamnatocin baya ba zone aka ba ba to gabaki ɗaya su arna ne tare da cewa akwai musulmi cikinsu amma sai ka ana musulman arnan kawai suke ba da wannan yazo sai ya wannan gyaran fuskar sai ma koma yanzu tunda an kara mana daya to mu muna da guda goma ya ma kara wani mansur shi ma a matsayin kwamishina sai ya kara mana shi mansur din shi ne aka ba shi education to wannan kiristocin zantri din nan kiristocin zauren lariya suna kuka da wannan a rubuce-rubucen su suna kuka da cewa SSG dan nan zariya ne chief of staff dan nan zariya ne AG akanta general dan nan zariya ne MG na KMC wato gidan rijiyar jiha dan nan zariya ne operation yaki dan zariya ne dan cin jikin a karan farko kafin ya tsaya takara to wannan abin shi ma yana kona masarai wanda yasa akai haka ya koye mana wani ojoro in ka bincika ya koye mana ojoro ya koye so sai ya samu ya canza daraktoci na Kaduna State na ministry amma yanda ya yi to musulmi ya sa mun barko ji ojora sai ya kalli musulmin da tsora wata shi da ya ritaya sai ya kinkimu sai ce an baka darakta na kwantiya shuwarci sai ya ɗauko wani ƙarne ɗan tsoron zaria tsora shekara tara shekara goma ya ritaya sai ke kai ne dukki sai ya ɗauko wani tsora shekara ɗaya ya ritaya musulmi sai ce kai ne darakta private school board sai ya ɗauko wani ɗan tsoron zaria wanda shi kuma tsoron shi ƙarne ba musulmi ba tsoron shekaru ya ritaya sai ce kai ne dukki yana kan kujeran duk lokacin da jami'an su suka yi su daraktocin mu musulmai duk aka yi musu ritaya shi kenan kawai aka yi kotun duk waɗannan jifti darakta ɗin sai suka zanto su ne daraktoci sai da aka sa aka kai ga 70% na daraktocin jihar Kaduna wallahi billahi jihar na ne ɗan sojan zaria a lojoran da ya koya mana kenan da wannan mutum ya zo ya hanga ya sa gilashi ya hango ya zage shi suna rubutu kan wannan suna rubutu kan wannan abu na farko kenan da suke kuka da shi in ka ci gaba da bincika cikin dalilan da yasa ba son ƴan Rafa'i abu na biyu harkar tsaro mutanen nan sun saba sada jima sai kashe-kashe a zo gwamnatocin ba su lallaba su su ba su masa sarauta su ba su mukamai su ba su kwangila su ba su kuɗi da zaran suka sada jima sai a je a lallashe su a lallaba su a yi masu masarautu a ba su mukami a ba su kuɗi da wannan gwamnan ya zo da suka sada jima farko shi ne wanda da ya je ya gani mata suka fito mai za su yi mai zanga-zanga mata to kurkun ba kuma ta ba ya ce dukkansu a kawo su ba kwara ɗaya da ta sha a kawo su da yawan su ma suna gidan yara hayar ya ce duk sai an masa hukunci mata tsarara suka fito wai suna mashi tawaye ya ce duk a kama su ba zai daga musu kafa ba aka kama su duka yi maganin su wannan bizzakar da su da ya yi sai suna irga shi a matsayin laifin da ya musu ya sanya a yanzu suka izinin shi abu na uku cikin dalilan da ya sa suka izinin shi abin da ya faru a gudun gora sun saba su tara mutane su yanka musulmai su yanka baki su yanka yan gari ana kyale su ana lallaba su da ya zo shi kuma sai ya musu wani kurci kwara daya ya ce ko gawa aka tsinta a gudun gora to zai tada garin gaba daya mai da shi filin kwallo. Wannan magana ya furkita kiristocin sojan zaria ba su ji daɗin shi ba, suna son rubuce-rubuce a kai in kana research za ka ta ganin rubutunsu a kan wannan. Abu na gaba, abu na hudu, suna magana dangane da masarautu. Duk wanda ya san sojan zaria, na binciko sunayen kabilu, suna da kabilu kusan 49 ƙabilunsu daban-daban-daban-daban, kowace yare daban, amma waɗannan ƙabilu ɗan daban-daban kowace da sarkinta. Sarki ne da gwamnati za ta gina masa gida ta ɗauki ma'aikata ta riƙa biyan mata albashi. Misali zan ba ku don ƙoƙarin ku fahimto da ma'ana kaman ana sai a ce sarkin Yarbawa daban, yanzu a tudun jikun nan duk ba ga sarkinmu ba, da Bahaushen da ke tudun jikun, da Biyarban da ke tudun jikun, da Baruban da ke cikin tudun jikun, da Ibran da ke tudun jikun, duk waye sarkin shi? Ba shi ne sarki ba, to su ba haka ba ne. Mu Hausawa sarkinmu daban, Fulani sarkinsu daban, Yarbawa sarkinsu daban, kuma kowanne gwamnati ta ɗauki albashi ta bashi. Bal ma wata gwamnati ta zo ta ce masa hakimai ƙabilu daban-daban, shi kuma da ya zo duk ya zauke su, ya sassauke su kan waɗannan mukamai. Wannan abin da za ka ji a ɗan godiya mu kaɗan a nan, asali su ne can, asali su ne take ɗan. Abu na gaba, abu na biyar kenan, wato batun koran ma'aikata. Da hakika in ka yi ƙididdiga za a ga an kori ma'aikata kusan 21,000 waɗanda aka jarabawa, aka fitar da analysis lecturori har jarabawa ma a biyu aka yi wata jarabawa, suka ce ba su ci jarabawa ba. Professor ne da sektoci ya ɗauka suka yi masu jarabawa, suka ce ba su ci jarabawa ba. Jarabawa ko ya san kowa ya san mai kokari ma yana iya faɗi a yi ko? To amma dai dole ita ɗin ake yi, da ita ake analysis. Da ita ce ake ƙididdiga a gano mai ƙoƙari da mara ƙoƙari, ta da cewa ba ita ce tabbas ba. Amma da aka jarabawa kimanin 21,000 dai su aka kora a jihar Kaduna. To in kabilin samun da kyau, abinda suke faɗa a rubuce-rubucensu cewa 4,600 kaɗai suka shafi zonuwan da zonci, suka shafi al'ummarmu na musulunci, amma ragowan a 21,000 duk su ne. Amma yana da dalili ne jama'a. Sun fi kowa ojoro a ilimi, sun fi kowa ojoro a harkar ilimi, yadda yaran mu ma suke zagewa nan su yi karatu ba sa tsayawa su na biyu na da yake. Na biyu, sun fi kowa interest akan harkar aikin gwamnati, yadda muke da 'yan kasuwa da manoma a nan su ba sa zagewa su yi kasuwanci ko su noma don ganin cewa sun kai labari a kowa aikin gwamnati. Akwai dalilai da yawa ba lokacin da zan tsaya na faɗa. Abu na shida cikin dalilan da ya sanya suka kyamace shi, ɗaukar musulma a matsayin jibci, wannan ya sa kun kyamace shi. Don me ya sa? Tun da aka fara wannan jamhuriya wajen shekara 20 kenan a yau, dimokuraɗiyya ta fara zama tsohuwa daga fara wasu matsatsu su Obasanjo zuwa yau, kimanin shekara 20 kenan. Amma ga baki ɗaya ba a taɓa ɗaukar mataimakiya musulma ba sai wannan karar, su a ganin su suna ganin cewa ya yi musu ojoro, bai kyauta musu ba da ya haka. Kun ji cikin dalilan shi, in lokaci ya ba mu zan haskaka kaɗan kan shi wadda waɗansu malamai ke faɗa game da hadisin Abu Bakar ta, wadda mun sha amsa ta a kafafen watsa labarai da sauransu. Ba laifi ba ne a dunkule kawai in faɗa muku mace ta zama mataimakin shugaba, wannan ba haramun ba ne a musulunci. Kai wasu ma malaman sun ce kai in ma ta zama shugaban ba komi, kaman Abu Ja'far mai tafsiri, al-Imam Tabari, kaman Imam Malik bin Anas, kaman al-Imam Abu Hanifa, suna ganin ko ta zama shugaban kasa ko ta zama gwamna ba haramun ba ne saboda hadisin Abu Bakar ta da ke cewa lan yufliha qaumun wallaw amrakum ra'a, suna ganin hadisi ne a bai kai haddu tawatur ba, duk hadisin da bai kai haddu tawatur ba shi a wurin Imam Malik da Abu Hanifa da Abu Ja'far Tabari, suna ganin ba za a kujiya shi kan muhimmin al'amari kamar shugabanci ba. Amma zan ce mafi inganci mace dai ba za ta yi wannan shugabanci na gaba ɗaya wanda za a tanka mata wukanyen wukanyen kan al'amari ba, ba za ta yi gwamna ba, ba za ta yi shugaban ƙasa ba, wannan zance shi ya fi inganci. Amma za ta iya zama ɗan majalisa, mace za ta iya zama advisor, mace za ta iya zama deputy governor ko deputy president. Islamically wannan ba haramun ba ne a addinance, illa za a ce za ta kiyaye ka'idoji da shari'a ya ɗora mata, wanda wannan ka'idoji kuma sanannu ne, duk inda za ka yi aiki za a buƙaci ta ainihin kiyaye su. Abu na gaba cikin dalilai da ya sanya ba sa son gwamna Nasu riƙen rufa'i shi ne sun ce yanayin ayyuka da aka yi mana. Kun san da gwamnati ɗaya ɗan rufa'i ke fita ke kamfen suna tafiya da kuɗin da aka kashe ma kowace local government. da dalilai da references mu a nan Zaria an kashe mana biliyan 51 na so ya rufa biliyan 51 shike cikin takardar shi yanzu ga suna nan na saka su a kujerar mota wata takarda da suka rarrabawa yayin kankanin su in ka samu takardar za a ga sun breaking down din duk abin da suka yi biliyan 51 ne aka cewa Zaria tsakanin harkar ruwa harka hanyoyi rushe gidanan gidajen na kofar doka da biyan su kuɗaɗe da sauransu nan ma sun jukwa an rushe wasu gidaje an biya su biliyan 51 su kuma zone 3 sai suka ce an kashe musu biliyan 13 biliyan 13 to amma cikin dalilan da yasa dole a kashe mana ai mu kanmu aiki arzikin mu ya fi yawa ai kuma mun fi su yawa akwai dalilai da yawa wanda ya sanya kudin da aka kashe mana ba a kashe musu ba wannan suna ta wanwa alhalin kuma in ka je ka bi tarihin gwamnatocin baya ma na yakuwa suka kalli shi kuma nawa ya kashe musu da a dan waɗannan shekarun ya kashe musu biliyan 13 shi gwamna Nasir Ezrafai mu kuma nan mun fi su yawa bil haƙiƙa cikin dalilan da ya sanya ba sa kaunan mutumin nan ko kankani ba sa son ya ci gaba da shugabanci suna ganin cewa mutum ne tsayayye shi baya rangwanta musu kan duk abin da suka saba yi na tsara baya rangwanta musu waɗannan za ka tattaro haka ne daga rubuce-rubucen su daga rubucin su a social media a littattafan su da suke yadawa in ka je ka yi bincike za a ga haka ya ɗan uwa musulmi gaba ta ƙarshe da zan faɗa a cikin ainihin waɗannan zama ta mu akwai wata ziyara wadda na ganta a wata faifa ta su nan ma suna kuka da ita sun ce sun taɓa kai ziyara su kafo suka taso ita asalin su kafa ƙungiya ce ta sojan Kaduna sojan Zaria gaba ɗayansu musulmansu da kiristocinsu ita su kafo rannan sai zan kawo ma gwamna Nasir Ezrafai ziyara da suka zo ya aka zaunar da su sai ya fito yana fitowa zan gabatar da kansu ya ce kowa ya faɗi sunan shi sai ya fara faɗin sunan shi ya ce su sunan shi gwamna Nasir Ezrafai ya faɗi sunan shi ya ce kowa ya faɗi sunan shi sai dukkan suka faɗi sunayensu da duka kowa ya faɗi sunan shi cikinsu sai ya ce to dukkaninku nan kowa ya faɗi addinin shi kowane kirista sai ya ce yanzu cikin gaba ɗaya a sojan azuntiri duk a sojan Kaduna ba wani musulmi ƙwara ɗaya da za ku daure ku sanya shi a cikin wannan ƙungiya ta su kafo ta da cewa ba ƙungiya ce ta kiristoci ba ƙungiya ce ta mazauna so ta zama mazauna kudancin Kaduna kudancin Zaria muka fi so ku ce dan shine asali su ne suka kawar da shi suna ce ku kudancin Kaduna kudancin Zaria ba ku rikar buja kuna yadawa ba sa su amma ku su yan kudancin Zaria me yasa ne kuka kira ku musulmi a ƙarshe sai ya kore su sai suna cewa wai ya koran musu da dattawa lokacin da na gaci suna fatin ya kore sai na bincika me ya faru ya kore su shine sai nake samun bayanan dalilin da yasa ya kore su tambaya yayi musu da ya musu tambaya ya ji cewa duk arna ne yana da tabbatar da arna ne shine sai ya kore su yace ai ba haka ake ba ai adalci ba to wannan suna kuka da shi jama'an musulmi menene dalilin da ya sanya malaman mu na addini suka shigo tsamo-tsamo wadda suka yi nominatin ɗan takara suka yi a sanin wannan takara suka ce a zaɓe shi wanda a ɗabi'a su ba saba yin wannan ɗabi'ar ba yanzu dukkanmu da muke nan malam gashi babban malami ne kowa san shi a garin nan bai a jihar nan amma ya fito ya ce a zaɓi gwamna Nasir Ezrafai malam shi ne shugaban majalisar malamai malam Kabir Aminatu Kurtukur ya ce a zaɓi gwamna Nasir Ezrafai gabaki ɗaya shugaban majalisar malamai na jiha Sheikh Aliyu Jalil ya ce a zaɓi gwamna Nasir Ezrafai duk malamai zama aka ba kanku ɗaukawar wata wani mutum ɗaya ne ya yanke shawara a'a wallahi zama aka tattauna aka kalli abubuwa in and out a ƙarshe aka yanke shawarar cewa gwamna Nasir Ezrafai me dalili abu na ɗaya cikin dalilin jama'a kullum maslaha da za ta shafe ku gabaki ɗaya wallahi ta fi maslahan ta yi ɗaya ce maslahan addinin mu kuma ya fi mana komi wai jama'a shin ana iya ba da dukiya don a tsirar da mutuncin addini ko ba a haka in za a taɓa mutuncin addinin mu za mu iya ba da jininmu a shirye kuke ku ba da jininku in za a zubar da mutuncin addinin ku a shirye kuke
ka bada zuciyanka in za a zuba da mutuncin addininka ka shirya ka bada jininka da na iyalinka dan dawo da mutuncin addininka wai dan me yasa sahabbai suka je bada suka bada rayuwarsu me yasa suka je Uhudu me yasa suka fita Hunainu ba dan izzan addini ne ba ana yaki ne ana jihadi ne litakuna kalimatul ladhi hiya al-ulya wa kalimatul kufri hiya sufula kalmar musulunci ke sama kafirci ne me kan haka kake iya bada jini ka kake iya bada dukiya ka kake iya bada mutuncinka dan Allah in zaka bada jini da dukiya da mutunci dan addini ne sama dan me yasa kadai dan an kore ka aiki aikin da zaka iya kai aikin na shekara 20 kana tara kudin a account baka taba ba in kai musulmin kirki ne ka dauko kudin ka so kan ka ba musulunci dan me sama zaka iya ko ba kai ka ba in ba ka in ba zaka iya ko ba ka cikakken imani inda za a ce za a karya musulunci to sai ka ji cewa da zaka iya tara kudi na shekara 20 na albashi wallahi zaka iya ba da dan ka tara matsabin musulunci to sai ya zanto abin duk da laifin da ake tuhuman yin rufa'i da shi laifi ne na ɗaiɗaiku ba laifi ne da ya takali musulunci ba laifi ne na ɗaiɗaiku yayi wani abu kuma a gefe guda da zamu ambata mana banda wanda muka ci wanda shi kuma ya daga martaba ne na musulunci da izzarsa sai muna ganin malamai sai suke ganin a fifita jaladan musuluncin can da musuluncinsa wallahi ya fi a fifita ainihin mutuncin ɗaiɗaiku mu jama'a kun ji na ɗaya akwai da rilai birkikan haka me yasa ma'aikin Allah ya rika murna gulibatul rum alif lam mim gulibatul rum fi adna ardi wa kum min ba'di galibihim sayaglibun me ya hada ma'aikin Allah da rumawa ai kaga kiristoci ne amma annabi yana mara musu baya saboda akwai wata maslaha ta addini wacce ya kamata ya mara musu baya irin wannan gaba din ba lokacin da zan muku bayani in detail akan ainihin wannan gaba din abu na gaba jama'an musulmi wanda ke da alaka da wannan ku kalli kafiran kasan nan ka tokan su in ka kira maslaha da aka kalla ta amma wanda ka'ida na cewa al-maslahatul amma muqaddamatun 'ala al-maslahatul khassa ana gabatar da maslaha ta gabai daya sama da maslaha ta individual sannan ka kalli arnan kasan nan jama'a da suka hada kai abinda ke daure mana kai abinda ya faru a cibo arnan cibo din nan fa ne zuguri dan Allah in na tambaye ku a wani lokaci ne a lokacin wani shugaban kasa ne aka kama su a lokaci aka kira rafin din su a lokacin Buhari ko lokacin Gudula san da ba har Gudula ke sauka kullun sai an ce ka ce ta faɗi sunan yau kwana 999 da kama in cibo har Gudula ke sauka sun iya fanso mutum ɗaya Buhari ya fanso sama mutum 100 in cibo kuma kasantuwan abin da ya faru da sunan tsautsayi ba a lokacin mulkin shi ba Buhari sai ya ba su wani special care wani kula na musamman in ka ga irin gatan da ake musu za ka yi mamaki in kana bincikawa amma arna ko ƙura'a goma bai samu a ci ba kuma dukkansu saboda fifita maslahar kiristocinsu akan maslaharsu wallahi in dan maslaha na ajuhunsu za ta kalla ba za ta kyamuce yin rubai ba inda za su kalli maslaha ne na individual na abin da suka samu na ayyuka da aka dauke su na tsaro da aka ba su na kata da aka yi musu na zuciya da aka yada ta cikin su inda sun kalli wannan ne dukkan za su zabi shugaban kasa Buhari amma duk da ya cika musu azumunsu da akantunsu da dukiya saboda a lallashe su tare da haka sai suka fifita maslahan addinin su na kiristanci akan maslahan da suka samu na riban gwamnati wanda yake nuna illa tafaluhu kuma sai kun koyi haka Allah ta'ala ba ku kalli fotoci duk kuna da so gashi nan a dubbe waya an fara ina gani a social media WhatsApp Twitter Instagram da sauransu kana kallo fotoci suna yada hotuna a Instagram din su a shafukan su suna yadawa a Twitter suna yadawa a WhatsApp da Facebook duk suna yada batun wato fotocin da suka yi akan cewa lalle duk wani arne ya zabuwa ya zabi Isa Ashu jama'a kun ji dalilin malamai na farko saboda tunda ana ku sun yi takin sayat sun yi takin sayat to ya kamata mu kun bai dace mu bi su daga gaba abu na biyu dan abubuwa ne guda biyar zan faɗe su a gurguje abu na biyu jama'a musulmi malaman nan suka duba suka ga wallahi cikin ka da ɗan rufai akwai kaskancin musulunci akwai izza kuma da farin ciki ga waɗanda suke kafirai ɗan sojan zariya ɗin nan kuma Allah za su yi mana dariya za su yi mana dariya suna ganin an fara su yi mana dariya kun kana da iko kuma karka ba abokin gabanka daman yin maka dariya za ku ga annabi Haruna lokacin da annabi Musa ya je ya dawo ya cimma mutanensa suna bautan ɗansa Samir ya saura musu wani abu ya rike gemushi ya jijjiga shi can da ya zo ya fara masa faɗa ɗin nan ai yana cewa innal qauma sada'afuni wa kadu yaqtulunani sai ya ce fala tushmit bi al'ada karka sanya abokan gaba su yi man dariya karka sanya abokan gaba cikin addu'an ma'aikin Allah yana cewa rabbi la tushmit bi al'ada ya Allah karka sanya abokan gaba su yi man dariya abu na uku wannan dama ce da mu taba samun ta ba muka samu muslim ticket ba mu taba samu ba sai muka samu in bai yi amfani da wannan daman ta ci nasara ba suna ganin an fadi za su fara izzan cewa to dole sai da su za su fara wannan nuna dokaka in ko muka yi kokari ya wuce ɗan gwamna rasul ya rufa shi da mataimakin shi musulmai din nan guda biyu suka zama shugabanni to ina mai tabbatar muku mun kashe bakin su mun nuna musu ko da su ko babu su zai in ko suka karcewa ya fadi to za ta rika jin izzan cewa dole sai da su za a yi daga bisani duk wani ɗan siyasa a jihar nan ba zai ƙara dangancin ɗauko musulmi a matsayin mataimaki ba don zai ce mutum ma mai kafiya irin yan rufa'i ya ɗauko bai ci nasara ba ina ga wani da aka shi ma ba zai kwatanta ba abu na gaba da ke ƙarƙashin wannan jama'ar musulmi in muka yi wannan wallahi mun karya ɗin middle belt jawabin middle belt kamar filafin Benue, Taraba, Middle Belt gaba ɗayansu waɗanda kun san a Middle Belt ana zaluntar musulmai yanzu a Filato ba popularity ne ba yawan musulmai ne akwai? Amma waye gwamna? Waye mataimakin gwamna a Filato? To jama'a ku je ku bincika ku kawo man ciyaman na local gamban kwara a duk Filato State kaf ciyamomin local gamban na Filato State gaba ɗayansu a nan gabaɗaya su kiristoci ne ba ciyaman kwara ɗaya ko a jingir ko a cikin jin duk arna ne ba kwara ɗaya ba mu da yawan da ya kamata a bamu jibti gwamna ne a Benue 50-50 ake tsakanin musulmai da arna a Benue amma kaga sai da suka yi mana wannan ɗaurin jema sama arne ƙasa arne mataimakin da su da gwamna gabaki ɗaya a Taraba ta yaya suka ɗauko mataimaki musulmi alhalin ma musulman sun fi cewa gaba ɗaya jihohin middle belt in muka yi wannan aikin wallahi ina ne tabbatar muku in kana bincikawa kana research kana su za ka tabbatar da cewa in muka yi haka to mun kwato wa ɗan uwanmu musulmai da suke rayuwa a middle belt inch domin za su ɗau hannu Allah ya ce mu cikin da tajala janu wa suna nan suna su sura ba ma mala suna nan su jihadi suna nan su kai dan takara kuma Allah da Allah ta'ala zai tabbata miki da insha Allah ku za a faranta mana dai jarna a kusa da karshe jama'a wallahi cikin abin da malamai nan suka duba suka ce ku zabi yar rufa'i mu fito mu zabi yar rufa'i ana jin mana tsoron abin da ya rika faruwa a kafancan a 1987 a college of education da ke gidan waya na kafancan kaje ka bincika ka ji me ya faru kaje ka bincika me ya faru a zangon katab a 1992 kaje ka bincika ka ga me ya faru a zango a 2011 kaje ka bincika abubuwa da suke faruwa na rigima wallahi ba lokaci ne amma dan boko ku je ga wannan littafin wallahi jama'a ba za mu iya fito mu faɗa muku takaicin da ke cikin wannan littafin ba dan sai ya zama kamar haddace rigima dan za ka tafarfasa mutum mai zuciya ko karanta wannan littafin an account of the April 2011 genocide in Sojan Kaduna gashi ga littafin nan wato kididdigan adadin waɗanda aka kashe a watan April a 2011 kisan kiyashi da aka yi genocide kisan kiyashi da aka yi in Sojan Kaduna wanda suka rubuta littafin Sojan Kaduna Muslim Umma Deployment Association Sakamuda wannan Sakamuda din wato asali na kafaci ya sa suka fitar da ita domin da akwai su kafu ba su yi da su sai suka bude nasu in kun samu wannan littafin gashi wato hatta hotunan kisan da suka wallahi jama'a wallahi wallahi in kana da kishi ka fara wannan littafin in kana da iko ko aikin gwamnati ba za ka dauki arna so zan bayar ba aikin gwamnati wato ina karanta wani littafi na gwamnati ga gashi na ana bugawa a nan gaskiya yana sufanta arnan nan yake sai da ka san buri buri haka take wajen barna wallahi da buri ya sufanta su gwamnati lokat mai wandan karfe ina gwamnati farko a wani a yankin nan to sai da nake karanta wannan littafin hatta ko tuna wato ba kyau ne malam kin ka ga irin hotunan waɗanda ake kashewa ake yankawa ga hotunan waɗansu ma ina tabbatar muku da duk ga wace ne ga su za su faɗa maka inda garin ya faru da sanda abin ya faru akwai wanda ma za ka ga gashi an haka wanda yin kisan yana cikin kisan an ɗauke shi hoto duk sai da suka yi bayani a anguwa kaza an kashe mutum kaza a anguwa kaza daga 2011 ne fa suka tattara wannan ƙididdiga dubban mutum mai mutanen nan suka kashe mana duk inda suka fi mai yawa sai sun zance mu in ba haka ba jama'a tun girman Allah a nan mangu da kake ta sa mangu a tsakiya ga dizana ga kashewi ga dambo ga ƙauyuku da suka kewaye su ga ban zanzaro tun da kuke kun taɓa jan tarihin an zunguru mutum ɗaya an ne wallahi in kirɓa su ne za mu iya kirɓa su a tukunya mun taɓa zakarar su nan yan musafa duk mu ne muka kewaye su kun taɓa jan an shawara a kai masu hari an taɓa kai masu hari ga jocin su nan wa'in minku mai lawari da ko wata nan yake wucewa amma tun da kuke kun taɓa jan an kai ma wurin nan hari sai in sun ruce mana masallaci matasa su ma ba da gwamba an malamai ba jin bari tun na masa wuta tun ba a da wayau suke da wannan coci ɗin kun taɓa ji jama'a muni da aka haifa a dambo wallahi na san mangubi muke da su a dambo mun ja so muna ƙanana mangubi ne banda wannan mangudu ya fi shahara na bakin kidi na kusa da dakaci to a bayan garin dambayin za ka je wani kawai fangannu akwai mangu wani karami da shugaba da yake sun yanke mangu kan karami gidaje ne gida biyu ne uku duk ana fashiyarsu ko zungurinsu ba taɓa yi ba amma kalli mutanen nan wai dan sun fi a rumman musulmi yawa a sojan zaria ka kalli kusan duk shekara sai sun ta da rigima sai sun yi kashe-kashe don girman Allah ɗan boko mu je mu samu littafin nan makaranta an account of the April 2011 genocide in sojan kaduna ga wannan littafin mu je makaranta in kana karanta wannan littafin ba za ka ce mutanen nan sisi ba kai an ce ka ba su ƙura'a wallahi ba za ka ba su ƙura'a ka ba kuma ku ci jama'an musulmi hanya ɗaya ya rage wa ɗan sojan zaria ta rika zama gwamna a Kaduna sai hanya ɗaya ce tak don girman Allah mu toshe ka kuma wannan mutum ya yi jaka ba mun rufa mashi hanya ko da ta rage musu ita ce a ba su mataimakin gwamna gwamna ya mutu ko ya yi rizanin ko bai da lafiya ko ya yi tafiya su zama gwamna amma ba za su yi fasa su a takara su ci ba zai yi wani allah ya tsaya takara a kajar sai da zama gwamna suna da hanya ta yake tilo ita ce da balli wai da ta rage masu wata za su iya bi har sai a cibin target samu gwamna su sa mataimaki su yi kulumboto mataimakin ya mutu shugaban ya mutu nasu alkawarin ɗin shi shugaban mu ita ce nan inda za mu na maza mu rufa ma gwamna na so irin rufa'i da ya mana wannan yaki ya mana jara'a ya muslim muslim ticket da za mu rufa masa ya zanto duk wani shugaba in ya ci wannan zaben da musulma ina mai tabbatar maka na zaben nan da shekara hudu masu zuwa za ka sha mamaki sai ka ga ana gasa tsakanin jam'iyyoyi sai kowanne ya ce kai in muka ƙi tsaye da musulmi malaman nan suna nan da mun bari wallah ba su yarda ba sai ya zanto musulmai musulmai ne duk wanda ya tsayar mana da arme mu kara kwanci-kwanci-kwancin kwana mu tun fara shi da kasa to ana yin haka izzar musulunci zai bayyana jama'an musulmi muna fatan Allah madaukakin sarki ya dace da mu Allah madaukakin sarki ya mana gamdatar ubangiji madaukakin sarki ya mana gudunmuwa wa subhanaka allahumma a ƙarshe ina rufewa jama'a don Allah da cewa kan mu yadda da ka ba ka kafara alhamdulillah amma kun musu kurkwatan mu mazan mu da mata jama'a mu fita mu kada qur'a qur'an nan shine zai kai mu zuwa ga wannan gatin duk bayanan nan da muka yi don Allah kan mu kwanta mu je cikin tsari da tsafta mu dangwala qur'a cikin tsari da tsafta kowa ya fita in ka zo zaben gwamna ka zabi jam'iyyar APC a zaben gwamna ba mai matsaya ba a zaben ɗan majalisu ba mu da matsaya a zaben ɗan majalisu ɗan majalisu ba mai matsaya ba kuma mu ba ɗan jam'iyya ba ne domin adalci ɗan APC da suke APC ba wai ku muke mara a baya ba wallahi mun fi ƙarfin mu zama 'yan ƙoda wallahi mun fi ƙarfin mu zama 'yan ƙoda ko ku ce minan minan wallahi ba ku isa ba 'yan siyasa ba ku muke wa yaƙi ba mana ba ku daban tamu daban addinin mu muke wa yaƙi mun fi ƙarfin wannan siyasa ya bamu ƙoda ya ce mana ku cuta fasak ba za mu dafa saka duk inda ya cancanta nan ne za ku je ku ɗauka a zaben 'yan majalisu amma a gwamna duk gaba ɗaya jama'atu izalatul bid'a manyan malamai masu zurfin ilimi da hangen nesa sun yi bincike sun tsayar da gwamna malam Nasiru Kadirfa shi za a zaba duk wanda ya saba mu haka wallahi ya saba mu ijma'i kuma ina tabbatar muku in ba dan komai ba in muka bi wannan umarnin Allah zai ba mu lada domin biyayya ne ga shugaba musulunci ana biyayya ga ba shugaba tukur Isa Allah ya kara masa lafiya ya ce mu zaɓi gwamna malam Nasiru Kadirfa'i shugaba Sheikh Aliyu Abdullahi Talat ya ce mu zaɓi gwamna malam Nasiru Kadirfa'i shugaba malam Sani Yakubu ya ce mu zaɓi gwamna malam Nasiru Kadirfa'i shugaban Ahlus Sunna na ƙasa gaba ɗaya Sheikh Abdullahi Balalau ya ce mu zaɓi gwamna malam Nasiru Kadirfa'i malam Nasiru Kadirfa'i za mu fita mu zaɓa don mu yi wa shugabannin mu biyayya kuma kare mutuncin addinin mu bayanai da muka gabatar a baya musama masu mafita muna fatan Allah ta'ala ya jiyance mu alkhairi Allah madaukakin sarki ya ba mu nasara Allah ta'ala ya ba mu nasara Allah ta'ala ya rusa mana su Allah ta'ala ya rusa mana su kuma mu rufa da addu'a waɗannan da muke zuwa ku zama ba annabawa ba ne za su iya su kuskure kar su kuskure ku ce to ai malam Bashishi ya zo ya zauna ya ce kaza ai malam Kabiru shi ya ce kaza ai Nura Gambo ya ce kaza mu ga iya kusurcinmu mun faɗa muku amma ba annabawa ba ne za a iya yi wa ba an zaɓe su shi kuskure sai mu yi masu addu'a Allah madaukakin sarki ya jagorance su kan abin da yake so ya yi da shi wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله